Daga murya Amurka a Washington DC.
To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 22 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyarmu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu je a jihar Kaduna tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim.
Yau da gobe. Kuma sauraron barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau da gobe. Yau za mu magana ne akan matsalar tsaro wanda ya shafi makarantunmu na arewacin Najeriya. Matsalar tsaro wanda yankin arewacin Najeriya ke fama da shi dai na neman gagarar kundila duk da yunkurin da gwamnatin Najeriya ke cewa suna yi akan matsalar. Ga misali, tun lokacin da aka samu billar 'yan ta'adda na Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya, tun a lokacin ne 'yan ta'addan suka ɗauki wani mummunar ɗabi'ar yin garkuwa ɗalibai 'yan makaranta a arewacin ƙasar. Sai dai babbar matsalar ita ce yadda rahotanni ke tabbatar da kwashi ɗalibai na makarantun ya fi shafar yara mata, inda za mu buga misali da 'yan matan makarantar Chibok da na Dabci da 'yan ta'addan na Boko Haram suka kwashe a arewa maso gabas shekaru sama da 10, har yanzu babu labarin wasunsu. Daga bisani da aka samu billar 'yan fashin daji a arewa maso yammacin Najeriya, su ma suka ɗauki ɗabi'ar ɗiban ɗalibai mata a makarantu. Misali, ɗaliban mata na jami'ar Agusau da na makarantar gaba da sakandare na Jangebe na jihar Zamfara har su 280 duka mata da sauran makarantu a jihar ta Zamfara. Jihar Kebbi ma ta samu nata rabon, inda makarantar mata ta gwamnatin tarayya wanda ke Yawuri ta fuskanci irin wannan barazanar. To jihar Kaduna ma na ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yamma da ke fama da matsalar kwashi ɗalibai na makarantu, inda ko kwanakin nan ma an kwashi ɗalibai kusan 300 a makarantar firamare da sakandare na Kurga da ke ƙaramar hukumar Cikun ta jihar Kaduna, yayin da mafi yawancin ɗaliban mata ne har da masu ƙananan shekaru. Haka zalika a makon nan ma an kwashi wasu mata a ƙaramar hukumar Kajuru ta jihar Kaduna. Waɗannan tarin matsalolin tsaro dai su ne matsaloli da suka ƙara yiwa karatun 'ya'ya mata tarnaƙi a arewacin Najeriya, inda dama ake da koma baya a fannin ilimin zamani na 'ya'ya mata. Wasu daga cikin iyayen ɗalibai na makarantar ƙauyen Kurga da ke ƙaramar hukumar Cikun ta jihar Kaduna sun bayyana mana halin da suka tsinci kansu a ciki tun bayan da 'yan ta'addan dajin suka ɗebe 'ya'yan nasu da kuma kiransu ga gwamnatin tarayyar Najeriya.
Yaranmu ƙanana ne, sun yi ƙanana da yawa. Ga 'yan firamare, ga 'yan sakandare, gashin mafi yawanci mata suka ɗauka. Mata suka ɗauka, mafi yawancin yaran da suka je makarantar nan a ranar nan mata ne, ba kari. Basu karya ba, takalma ma basu samu tafiya da shi ba. Wannan tafiya haka yaranmu suka yi ta dinga tafiyar nan a cikin dajin nan, ga rana ga yunwa, don manzon Allah a taimake mu. Yanda Allah ya taimake ku, taimake mu, ku taimaka mana. Shugaban ƙasa, muna roƙonka ka taimake mu, ka dubi yaran da aka ɗiba a firamare na Kurga, ka taimaka mana. Mu san ya ma yaran suke ciki, ba mu ma san abin da suke ciki, amma ce suke a raye suke, ba mu sani ba. Don girman Allah ku taimake mu, hankalin mu bai kwanci. A cikin yaran nan da aka ɗiba, ina jin yanzu an rasa iyayensu wajen mutum 10 sun mace. kowa hawan jini ya haushi, ga yanayin gari da ake ciki, ga yanayin rayuwa. Don Allah, don Annabi, a taimake mu, ku taimake mu yanda Allah ya taimake mu, samu mu san yanda ku san yanda za a kubutar mana da yaran nan. Muna cikin mawuyacin hali.
Yara na guda biyar ba mu san abin da ake ciki ba, kuma yau gashi sati biyu kenan. Iyayen yara ga yana duk sun bi suna ta waduwa, wasu na gadan asibiti, wasu ma sun rarra su. Don Allah ya mai girma, ka taimaka mana shugaban kasa. Ka taimaka mana don Allah, don Annabi, muna cikin wani hali. Don Allah ya mai girma, gwamna, ka taimaka mana yaran mu san halin da suke ciki ba labari.
Ina ɗaya daga cikin iyayen yara wanda aka ɗaukan musu yara da firamare da sakandare. Alƙawarin da suka ɗaukan mana na ƙoƙarin ceto mana da yara, yau sati biyu da ɗaukan waɗannan yara ya zuwa yanzu ba mu san halin da ake ciki ba. Kuma ya zuwa yanzu wayansu iyayen yaran har sun ɗan fara samun matsala irin ta rayuwa, domin suna gada can asibiti. To don Allah, muna kira ga mai girma gwamna da mai girma shugaban ƙasa, ƴaƴayenmu da suka yi mana alƙawarin kuɓutar da su, don Allah, don girman Allah, a taimake mu don ba mu san halin da yaran nan ke ciki ba, musamman ƙananan yara da mata. To dan Allah mai girma shugaban kasa, kamar yanda ya bada umarni cewa ai dukkan mai yiwa a aso yaran nan, to dan Allah a taimake mu, muna cikin wani hali.
To sai dai, ko me yasa wannan matsala ta tsaro dake barazana ga ilimin mata a arewacin Najeriya take cinyewa? Dr. Usman Garba, masani akan harkar tsaro kuma mai fashin baki a Najeriya, ya mana karin bayani kan wannan batu.
Makoman mata da yara a arewacin ƙasar nan hakika abin tsoro ne in aka ci gaba da wannan hali da ake ciki, saboda a arewacin ƙasar nan dama ana fama da al'adu da yake hana yara mata zuwa makaranta ko kuma ci gaba da karatu mai zurfi. Ana cikin wannan kwatsam sai ga wannan harkar rashin tsaro ya shigo, wanda kuma su waɗannan 'yan ta'adda suna ba da ƙarfi wurin sace mata da yara. To wannan yana sake hana ainihin ƙwazo na iyaye su bar ƴaƴansu su tafi makaranta. Dan in kika duba a yankin jihar Borno da Yobe da Adamawa, an kai lokacin da duk mutane sun fitar da ƴaƴansu daga makarantar ma suna ta aurar da su. To kinga a wannan an samu koma baya a harkar maganar ilimi. In dai yanda ake ci gaba da harkar tsaron ne a yanzu, nan kusa-kusa ba za a iya maganin wannan abin ba. Tun 2014 za a fuskanci cewa hare-haren ya tsananta ne a nan yankin Arewa, wanda a jihar Borno za ku ga cewa a lokacin sai da aka hana makarantu gaba ɗaya suka daina ma karatu, saboda hare-hare a je a ƙona makarantun a kuma sace yaran ko kuma a kakkashe su, har aka kai ga lokacin da aka je aka sace 'yan matan makarantar Chibok, wanda har yanzu wasunsu daga ciki ba su dawo ba. Akwai waɗanda kai tsaye ake zarginsu da aikata laifin, amma akwai waɗanda kuma a ƙarƙashin ƙasa suke. Waɗannan ne suke na ƙarƙashin ƙasa, a nan ne siyasa da ƙabilan yake shigowa, kuma ba na wai nan ƙasan kawai ba, daga ƙasashen waje waɗanda suke da manufa a kan kowace ƙasa, to suna aiwatar da ita a yanda suka ga za su gurgunta wannan ƙasan. To mu a nan, siyasan da ake gani ya shigo shi ne ana amfani da daman cewa kada mata da yara su yi karatu a Arewa, saboda a nan Arewa nan ne ake ganin ita ce cibiyar ƙasar nan, ita ce ginshikin gadon bayan ƙasar nan. Idan aka samu mata da yara suka yi ilimi, to za a samu ci gaba a Arewan nan, wanda ƙasar za ta bunƙasa. Saboda haka abin tsoro ne ƙwarai za a samu ci baya akan harkar maganar karatun mata, musamman a nan yankin Arewa.
To Dr. Usman, ana iya gane ko su waye da waye a cikin wannan harkar ta sace mutane domin neman kuɗin fansa?
A mahanga irin ta tsaro, waɗanda ake zargi suna aikata waɗannan laifuffuka kai tsaye shi ne waɗanda ake kira wato kidnappers, masu satan mutane, da kuma 'yan Boko Haram. Saboda wannan abin ya yi tsanani ne a wannan lokacin, saboda haɗuwa da Boko Haram suka yi da 'yan kidnappers, wato 'yan bandit, suka ƙara ƙarfin juna, suka ƙara ma juna da barbaru, shi ne abin ya tsananta a haka. To su ne waɗanda ake zargi kai tsaye suna aikata waɗannan laifi, kuma mafiya yawa daga cikinsu ana zargin Fulani ne waɗanda aka kwakwace mashanu ko aka sace mashanu. Da yawa daga cikinsu suka dawo cikin waɗannan harkar satan mutane, suna zuwa makarantu suna sace mata da yara da dukkan waɗanda suka samu na kusa. sai kuma waɗanda ake kira informant, waɗanda suke kwarmata musu labari, suke kwarmata musu gaya musu sirrin mutanen da ke gari da kuma sirrin jami'an tsaro da ke kokari su kamo su ko kuma su farauce su. To waɗannan mutane da ake kira informant su ana samun su ne a cikin kabilu ko kuma yarurrukan da waɗannan kidnappers din suke zaune a ciki. Kaga idan kamar kudancin Kaduna ne nan sai a samu ƴan kudancin Kaduna cikin ƴan gwarawa ko ƴan katafawa ko waɗannan sai a cikin su sai su zama su ne masu ba su labari, amma masu zuwa su saci mutane sai ga Fulani ne ke zuwa suna satan waɗannan mutane. Kaga an samu haɗin gwiwa kenan tsakanin su da mutanen da ake yi wa laifin, saboda su waɗannan masu satan mutane ba sa zuwa garin da ba su sani ba, ba sa zuwa garin da ba a ba su labari akai ba. Duk inda suka matsa ko mata ne ko yara suka je suka sace a makaranta, to akwai mutane da suke ba su labari a wannan wurin kafin su je su. Wato su mutane ne da ake kira farin kura mai ga tsoro gaban tsoro. To duk inda suke aikin su akwai masu ba su labari a wurin. Wato wannan harka ta satan mutane ya sha banban da maganan Boko Haram. Shi yasa wasu ma daga cikin Boko Haram suka dawo a harkan wannan bandit na kidnapping. Suna karban makudan kudade daga hannun mutane, kuma akwai kudaden da suke biyowa banki kafin ma su zo wurin su. Akwai kuma kudaden da bayan an ba su sukan shiga bankuna da shi. Duk wannan bai kamata a ce idan ana yin abin nan da gaske, dan duk wani kuɗi da ya shiga banki dole sai an samu wanda ya rajista kafin yayi amfani da takardunsa, yayi amfani da nambobinsa na tsaro kafin ya bude wannan account. Amma duk da haka ana samu wayannan abubuwa suna shiga suna fita ba tare da an gano su ba. To baicin wannan ma akwai lokacin da su wayannan jami'an tsaro, manyan jami'an tsaro suka je suka ce hatta in aka kai wayannan ƴan ta'addan aka kai su prison, suna zuwa suna bada makudan kudade da ake turo musu daga account, suna ba jami'an tsaro na ainihin gidajen yari a sako su, suna hada baki da su su bada account. Duk waɗannan abubuwan yana faruwa. Sa'annan abu na biyu kuma suna amfani da wayoyi. Idan aka yi amfani da waya ya kamata a gane inda mutum yake yin wannan waya da kuma wayan waye ya yi amfani da shi. In ma sun kama mutanen da suka kama ne suka yi amfani da wayoyinsu, to za a iya gano daga inda suke wannan kira. Don duk inda ka kira akwai service ɗin da yake providing, yake functioning, yake furnishing ɗin wannan kiran da aka yi. Saboda haka su waɗannan network providers ɗin ya kamata su ba da exactly wuraren da ake wannan kiran, da irin hakan ne za a iya maganin wannan tsaro.
Wayyo arewa, wayyo arewa na bani tausayi. Wayyo arewa, ƴaƴan arewa na bani tausayi. Sarki Luku Maru dan zarewa waka cizon wa ƴaƴan arewa. Wayyo arewa, wayyo arewa, wayyo arewa, muna ji muna gani ƴan arewa za a nakas da yankin arewa. Mulki sarkin da kai kayo mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo ya rabbana ka horin basira wa qati za
jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe.
To Usman, menene mafita?
Duk lokacin da aka tattaro matsala, aka tattauna akan matsala, akan buƙaci menene mafita. To mu a mahangan mu a yanzu a yanda ake tafiyar da wannan harkan tsaro, bamu hangi lokacin karewarsa ba, saboda ba a san ma inda ake ba balle inda za a dosa. Kullun ana yi ne kawai waɗannan su kawo hari, waɗannan su kama a kashe a rage, duka wannan ba ita ce mafita ba. Mafitan shine sai an fito da tsari, riƙeƙe ƙwararren tsarin da zai kawo ƙarshen waɗannan ta'addancin gaba ɗayansa. A haƙiƙa yankin arewa ta gabas an samu sauki na wannan Boko Haram, amma duk da haka akwai garuruwan da ba su koma ba. To mu a tsari irin tamu mun zauna da gwamnati musamman gwamnatocin jihohi mun zauna da wa'ansu wa'anda suke bangaren gwamnatin tarayya musamman sojoji mun ba su shawarwari da ya kamata ayi amma ba haka din ba zai yi ba sai an canja abin da ake kira orientation wato tunani ma sai an canja yanayin yanda tunani yake na farko shine wa'annan mutanen da suke wannan ta'addancin ba sojoji bane ba jami'an tsaro bane ba su da training din da aka musu irin na jami'an tsaro su kuma jami'an tsaron mu an yi musu training ne wanda ake kira conventional approach wato harka ce wanda aka karantar da mutum a aji aka masa training a fili to haka din ba zai maganin wannan harkar ta'addanci ba da bukatan a zo a zauna a samu masana harkar kwakwalwar dan adam wanda zai san yanda wa'annan yan ta'addan suke tunani a kuma kawo maslaha a tsara yanda za a yi maganin su dan ba za ka yi maganin dan ta'adda ba sai ka san yanda yake tunani yanzu idan muka duba dazuzzukan kasan nan gaba ɗaya yana hannun yan ta'adda in aka je kauyuka da yawa babu abin da ake kira present na jami'an tsaro a wurin sai dai in abu ya faru a kira su daga wani wuri to sai an zo an yi tsarin da zai zama duk wanda zai shiga daji ya zama akwai mai dajin akwai wanda ke tsaron dajin ba za ka kama mutane daga cikin gari ka kai su ka je ka boye su a jeji su yi shekara suna wurin ba tare da an cimma wurin ba to sai mun zo mun yi wannan tsarin mu tabbatar da an karbi daji daga hannun wa'annan yan ta'adda kafin a iya maganin wannan jifa akan yi tracking din account din da aka sa kuɗi akan yi tracking din account din da aka fitar da kuɗi amma bai kai matsayin da zai iya tsaye da wannan harkar ta'addancin ba saboda haka ana bukata in aikin ne za a yi da gaske to duk inda kuɗi yake motsawa na wa'annan mutanen da shigansa da fitansa ya kamata a gano ta hankan bankuna da harkan yan canji da wa'ansu duk wa'anda suke mu'amala da harkan tafiyar da kuɗi to ya kamata a ce jami'an tsaron da DSS da su na wato jami'an tsaron farin kaya da yan sanda da su kansu sojojin a samu haɗin kai wa'anda za a gano wa'annan yanda kuɗaɗen nan suke tafiya kafin a yi maganin wannan tsaron.
To shin yaya masana ilimi a Najeriya ke kallon wannan matsala da kuma irin illata ga fannin ilimi musamman na 'ya'ya mata a arewacin Najeriya? Ga abin da Malam Sunusi Siraji tsohon sakataren ilimi a jihar Kaduna ke cewa.
Bayan yanzu a arewa nan da ake yin wannan al'amarin, to daman mu a ilimin arewa ya yi ƙari. Daman mutanenmu ma har yanzu mutanenmu ba su ba wannan ilimin ainihin fahimtar goyon bayan da ya kamata ba. To ga tsoro yanzu an zo an dasa a cikin zukatun iyayen mutane. Ya lafiyar kura za mu ta ci ta hauka. An ji ana ɗiban 'ya'ya mata. A kai su dajin nan wanda ka san ba 'ya mace ɗaya ilimi tamka kana ba gari mai ilimi to sai zaman to wayo ilimin matan nan shi ma ya shiga wani yanayi da yawan iyaye sun cire 'ya'yansu musamman a makarantun mata na kwana don tsoron wannan fargabar da suke yi na kwashe musu 'ya'yansu kuma tsakanin da Allah ni na kewaya wasu makarantun da yawa ingantaccen tsaron da ya kamata a ce an sa a makarantun gaskiya ni ban gan shi ba wanda ya kamata a ce gwamnati ta sake dubi akan al'amuran nan kuma dole shugabanninmu na arewa su zo su zauna a tattauna a duba wannan al'amarin a nemo mishi mafita domin in muka yi shiru abin ne ya tafi haka to idan ma ana cewa muna ci baya to bayan zamu kare bayan baya kenan wanda kada Allah ya mana wannan
ita ma na ta bangaren gwamnati ta ce tana iya bakin kokarinta wurin samu mafita ga abin da gwamnan jihar Kaduna sanata Dr. Malam Ubasani yake fada
a matsayina na gwamnan jihar Kaduna da kuka zabe ni wani abun ba za mu faɗi a rediyo ba ko a jarida saboda bai kamata ba amma jami'an tsaro sun bijima kuma insha Allah za mu dada ranar dukkan su gida insha Allah kuma duk abin da za mu domin ita gwamnati amfaninta kare dukiyar al'umma da rayukansu shine babban abin da gwamnati ta sa a gaba kuma wannan abu ne wanda amana ne aka bamu kuma in Allah ya yarda za mu yi kokarin mu ga cewa mun nemo haƙƙin al'umma mu gabaki kuma kamar da kuka sani harkar tsaro a wannan ƙasa mutanen sun zo da AK-47 su yan sa kai ba za su iya da su ba kuma kamar da kuka sani jami'an tsaro ba su da yawa saboda kamar da kokarin cewa yau in aka yi yan sandan tsaro su ma za a ba su AK-47 su rike to kaga haka shine kadai za mu iya kare dukiyar al'umma kuma kare rayukansu wannan yaki da muke ina ganin cewa an yi ɗan sandan jaha insha Allah zan ci gaba dai kuma Allah ya da mai girma shugaban kasa shi president Bola Ahmed Tinubu sati biyu da suka wuce ya saka committee cewa a je a tattauna a yi tsare-tsare domin kawo ɗan sandan jaha.
Da ƙarshe muna fatan hukumomi za su yi hoɓɓasa wajen kawo mafita ga matsalar tsaro a Najeriya. Allah ya ba mu alherinsa, amin.
Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin girke-girken mu.
Wayo Allah tuwo tuwo.
Ya sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan zaure namu ma har ila yau muna tare ne da Hajiya Habibu Muhammad dake Sabon Gari wanda za ta gabatar mana da girki irin na Azumi. Uwar gida Amarya da duk wanda yake iya saurare ya biyo mu don jin me Hajiya take dauke da shi a wannan mako.
Jama'a assalamu alaikum, ina muku barka da Azumi. A wannan mako muna son mu koya muku yanda ake yin soup na Irish,
wato dan miya dan kaman farfesu farfesu ke
yawa, kaman dan farfesu farfesu ne, Irish ne da kaza. Abubuwan da muke son uwar gida ta tanada na farko uban tafiya shine Irish,
wato dankali,
dankalin Turawa.
Wanne ciki na Turawa?
Eh, dankalin Turawa. Saboda yawanci da Azumi zaki ga mutane ko dan yaya zaki ga wani koda dai baka siye a gidanka, in aka ce yo Azumi ya zo zaki ga ko dan yaya wani mai gidan duk inda ya je dan yi kwadugon shi zaki ga ya dan samu dai dan abin shi dai ya dan siyo a leda dan canza saboda darajar wannan wata na Azumi.
Haka
to idan mai gida Allah ya bashi iko yana da kyau uwar gida ki ga to wannan dankalin Turawa me ya kamata in yi da shi, to ke kuma uwar gida ana ki fasahan da basiran sai ki ga to me ya kamata yau in canza wannan dankalin ya zama, ba wai dole sai dai a soya shi dankalin a ci shi da kwai ba, sai ki zauna ki tunani to yau wannan dankalin bari mishi farfesu in yi farfesun dankalin.
Shi dankalin na yake wa farfesu?
Eh, ana farfesun dankali. Idan kika abinda ake bukata in zaki farfesun dankali zaki samu dankalin ki na Turawa na daya, na biyu ki samu dan naman kazan ki, ki samu dan tattasan ki, dan atarugu, albasa, dan shi ba dole sai an sa mishi tumatir ba.
Amma Hajiya kin fice kaza?
Eh,
wannan miya ai ta manya ce.
A'a, talaka ma yana iya ai ba dole sai da kaza ba.
To,
ana iya canza mata bayyanayi mamadin kaza sai ya koma koda da kwai ne kike son ki yi shi.
To,
zaki iya neman kwanki amma kwan sai kin dafa.
Na gani.
Amma yanzu bari in fara muku bayani yanda zaki yi da shi da kaza.
In
ya so sai in kawo bayanin yanda koda canji zai iya samuwa sai a canza shi ta wani hanya. To in yanzu kina da kin samu kazanki, kika ba gyara kazanki, uwar gida kika samu kwananki mai kyau kika zuba, kika wanke shi, sai ki dauko tukunyanki ki daure. Idan kazan ta Hausa ce, tunda yanzu mutane wasu zaka ga sun fi amfani da kajin na Hausa, wasu kuma zaki ga sun fi amfani da kajin Turawa. To amma in so samu ne, in an samu kajin Hausan to falillahi alhamdu, abinda dai Allah ya ba mutum, in kuma kazan Turawa ne to duka dai alhamdulillah duk wanda aka samu. Zaki zo ki fere dankalinki, idan kika fere dankalinki sai ki yanka shi, kowane guda ɗaya zaki iya yanka shi kaman kashi hudu. idan kika yanka kowanne kashi hudu, idan manya ne sosai zaki raba shi kaman 6-6. Idan kika raba shi 6-6, zaki zo ki wanke dankalin ki bayan kin fere kin yanyanka, ki kwashe ki samu kwano mai kyau ki zuba ki rufe abinki. Ki dauko tattasan ki da attarugu din daidai yanda zai baki taste din da kike so, yanda mai gida zai iya yuwa mai gidanki ba mai son yaji bane. Daidai yanda kika san abin da kike sawa a cikin girki kar ki cika. Ki samu tattasan ki da attarugu da albasa da dan kayan kanshin ki. To akwai wani ma sirri da ku mata ba kwa ganewa, shine uwar gida akwai citta da kanunfari da dan diyan miya, akwai wani dan abu kaman gyadan miya ake ce mishi, zaki dan same shi ki bare su ki hada su ki dake su. Idan kika dake, idan mijinki mai son tafarnuwa ne, to ki samu wannan tafarnuwan ki dan bare shi shima ki saka a ciki ki daka. Wannan spices da kuka ji ake magana akai,
eh, kayan kanshin nan,
to wannan spices ne naki na daidai karfin ki, ba dole sai kin sai wance ne sai
na kanti ba.
Idan kika samu wa'annan kika dake su kika hade su kika samu container, bayan kin daka sai ki dan baza shi ya sha rana, in ya bushe sai ki kara daka shi, sai ki tankade sai ki zuba a cikin container. To ke ma haka zaki dinga zazzago shi ana wannan spices ina kika same shi, sai dai ki dariya ki dinga ICO shi ne. Gida mai gida ya dinga wai menene wannan kike sa ne kai,
wato yana kara wa girki armashi,
yana kara mai girki armashi. To idan kika samu wa'annan abubuwan kika ajiye a gefe, to bayan ga jijjigen kayan miyan ki kin yi, ga dankalin ki, ga kuma naman kazan ki kin gyara shi a gefe, sai ki zo ki sa tukunyan ki akan wuta. Idan kika dora tukunyan ki akan wuta, to zan muku bayani a kashi biyu. Wasu suna da son soye abu, zaki ga wata uwar gidan ita tafi son ta soya kayan miya kafin ta tsaida, wata kuma zaki ga baki ga an ce wata sai ta gama miya take jefa
kaza kowa
kuma a ci ta ba, to kin gani, to haka abin yake. To wannan idan kika soya kika samu wancan spices da na gaya miki ka dan zazzaga shi a ciki kika soya da shi, da kan makota in aka jiyo za a zo a ce wai shin wancan me take dafa
ko kuma Alhaji ya sake sabuwa amarya,
Alhaji ya sake to dai irin haka zai iya faruwa. To idan kika soya kayan miyan ki ya soyu, sai ki dauko wannan kazar taki sai ki zuba ta, sai ki tsaida sanwan ki kai, ki sa ruwan daidai da abin da zaki dafa,
to
ba a cika mishi.
To an ce kuma da dankali bai son ruwa,
eh, dankali baya son,
eh, kadan ma ya ishe shi,
eh, ruwa daidai zaki sa. In kika dauko wannan naman kazan,
danyen naman kazan
sai ki zuba shi a cikin wannan ruwan kayan miyan da kika soya, sai ki rufe shi, sai ki dauko kuma wannan dan spices da kika soya
kayan miyan nan,
wannan kayan kanshi, sai ki dan dada watsawa kadan akai, sai ki mayar ki rufe, ki bude ki dubu, kina bude ma wani kanshin ne zai sake tashi, da ya shiga makota sai ki ji ana to jama'a a dai shiga makotan nan a gani me ke faruwa,
miyo na tsinkewa
tsinkiya ga kuma azumi. To idan ya tafasi kika bude kika ji wannan din kanshin na bugo kike ma, sai ki dauko wannan dankalin sai ki zuba akan wannan naman kazan, sai ki juya, in kika dan motsa shi sai ki mayar ki rufe. To idan kika mayar kika rufe shi kuma kwata-kwata dankali bai da wuyan nuna, ki duba kiga in ya nuna sai ki sauke ruwan, zaki ga shi dai bai yi kauri da yawa ba kuma bai tsinke miki da yawa. To uwar gida kuma ya danganta da yanayi da ake ciki na rashin babu dinnan yanayin garin, to ba dole sai an yi da wannan kaza ba. Akwai kwai,
to
idan baki da halin wannan kaza kake ce to wannan girki na masu kudi ne, a'a, talaka ma yana iya ci, don ko dankalin ki na 200-300 kika siya zai miki, zaki iya siyan mamadin kazan, zaki sai kwai. In kika sai kwanki zaki dafa, in kika dafa kwanki zaki bare shi, shi zaki iya zuba dankalin, in kika dan ba dankalin mintoci sai ki dauko wannan kwan naki sai ki zuba a ciki. To bambancin da za a samu, aka samu kenan akan kaza da kwai, ba dole sai an yi na kaza ba. To shi ma wannan in kika yi kin gani abu ne mai amfani a jikinmu, saboda kwai ai shi kwai ma in so samu ne, ana son mutum a rana ya kasance koda guda ɗaya ne kaɗan ci shi. To kuma yanayin gari ya zo, abubuwa ga yanda suke, in ka sa ɗan kwanka, in ku biyu ne ko ku uku ne aka ɗan jejjefa mu kowa ɗaiɗai, shi kenan. In ma ba halin ɗaiɗai ɗin, za ki iya sa mutum biyu ɗaya, mutum biyu daya in kika sa in kun daka za ku yanka abun ku kowanne mutum biyu sai su raba guda daya daidai karfin ka haka za kai
anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗansa wato Julie Ladders Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin namu na yau ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya